Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Baba ya kuma kiri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Talata 10 ga watan Nuwamban shekarar 2020. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga Ibrahim da kanan labarai.
To baba makeri, kamfanin harhaɗa magungunan nan na Pfizer ya ce gwajin baya-bayan nan na rigakafin COVID-19 da ya kirkiro ya nuna yana da ingancin sama da kashi 90 cikin 100. Yawan masu dauke da cutar COVID-19 a Amurka yanzu ya zarce miliyan 10 bisa ga alƙalman jami'ar Johns Hopkins. Sannan hukumomi a jihar Kastala ta kasar Sudan sun rufe kan iyakarsu da kasar Habasha saboda garuwar zaman tsatsar a yankin Tigray na kasar ta Habasha.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa ƴan ta'adda na ci gaba da kai hare-hare a jihar Sokoto. Lamarin da ya sa masana ke ganin ya kamata a fito da sabon salo na yaki da miyagun mutanen.
Da inda mutanen nan suke, da inda suke biyowa, da inda suke zama su bulalin, da inda suke biyowa, dole ne sai an san waɗannan kafin a san yadda za a ci mu. Saboda babu yanda za a yi baka san cuta ba ka san maganinsa.
Gwamnan jihar Neja, Alhaji Abubakar Sani Bello, ya kamu da cutar COVID-19 har ya riga ya killace kansa, kamar yadda kwamishin yayi da labaran jihar ta bayyana.
Da wannan yamma kuka ga cewa ya sashi a fitan handle din shi kuma yayi magana da mu ya bayyana mana cewa koda ya kamu da fitan corona yana cikin condition mai kyau.
A yau zamu ci gaba da kawo muku shirin tsaka mai wuya dake dubi akan harkokin siyasar Ghana da take shiryin zaben shugaban kasa a ranar 7 ga watan Nuwamba. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yawan masu dauke da cutar COVID-19 a Amurka yanzu ya zarce miliyan 10 bisa ga alƙaluman jami'ar Johns Hopkins, yayin da kasar ke fama da yaduwar annobar da ta game duniya fiye da yadda ta taba gani a baya. Cikin makon da ya gabata, Amurka ta yi ta samun ƙarin masu dauke da cutar wajen sama da 100 kulle yomi, wanda ya rubanya adadin da ta yi ta samu kulle yomi a watan da ya gabata. Yanzu mutane kimanin 900 ne ke mutuwa a Amurka sanadiyar cutar kulle yomin. Jihohin yankin tsakiyar yammacin ƙasar sun fi fama ta yadda ake ta kwantar da mutane a asibiti fiye da yadda aka yi a baya. A halin da ake ciki, kamfanin harhaɗa magungunan nan na Pfizer ya ce gwajin baya-bayan nan na rigakafin COVID-19 da ya kirkiro ya nuna yana da ingancin sama da kashi 90 cikin 100, wanda hakan ya zarce abin da aka zata a baya, wanda hakan kuma ya zama wani labari mai kyau kan yakin da ake yi da cutar corona. Chairman ɗin kamfanin na Pfizer, Albert Bulla, ne tare da kamfanin da ke taimaka ma Pfizer, BioNTech, suka yi wannan shelar jiya Litini game da mataki na uku, wanda shine da wajejen ƙarshe na binciken da suke yi kan wannan rigakafin nasu. Bayanin nasu na cewa binciken da aka yi ya nuna cewa rigakafin na da ingancin fiye da kashi 90 cikin 100 wajen kare waɗanda suka sha, muddin ba su ɗauke da cutar tun farko. Babban ƙwararre kan cututtuka masu yaduwa a Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya faɗi a wata hira da manema labarai jiya Litini cewa wannan sakamakon a tabakinsa abun mamaki ne. Hukumomi a jihar Kastala ta kasar Sudan sun rufe kan iyakarsu da kasar Habasha saboda karuwar zaman tsatsar a yankin Tigray na kasar ta Habasha cikin 'yan kwanakin da suka gabata. Mukaddashin gwamnan jihar ta Kastala, Fathal Rahman Al-Amin, ya ce kan iyakar zai ci gaba da kasancewa a rufe har sai lokacin da kura ta lafa a yankin Tigray na kasar ta Habasha, wadda ba ta da nisa sosai daga jihar Kastala. Ranar Juma'ar da ta gabata ne Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya bayyana cewa sojojin kasar sun kaddamar da jerin har-haren jiragen sama kan mayakan yankin Tigray da ke arewacin kasar, inda suka lalata rokoki da wasu manyan bindigogin atilare. Al-Amin ya ce jami'ai a jihar ta Kastala sun kafa wani kwamiti wanda zai rika sa ido kan makitar Wade Halio da ke kan iyakar Sudan da Habasha, sannan yace hukumomin Sudan za su taimaka wajen tsugunar da farar hula masu kokarin tserewa daga tashin hankalin da ke faruwa a Habasha.
Kafin Ibrahim ya kawo sauran labaran duniya. A daidai lokacin da helkwatan tsaron Najeriya ta ce dakarunta sun damke mutane biyu da ake tuhumar su da safarin makamai a jihar Sokoto, sai gashi al'ummomi na fuskantar hare-hare 'yan bindigar. Masu sharhi akan labarin tsaro na ganin ya kamata gwamnati ta kafa wata rundunar tsaro a cikin jeji, kila za a samu damar shawo kan matsalolin ayyukan ta'addancin domin akasari daga cikin jejin ake tsara su. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoto.
Harin baya-bayan nan shine wanda aka kai a gundumar sayyana ta karamar hukumar mulkin Tambuwal, inda mahara suka yi jaramikiya a wani kauye suna ta harbe-harbe. Ardon sayyana Alhaji Shehu Garba ya yi bayanin yadda abin ya faru.
Abin da suka hana yi shekaran jiya suka dauko wasu mutanen gwandu suka yi canfe su nan. To kuma sai gashi jiya sun zo a kafata nan wani gari wanda aka ce ma Bangi. Suka zo nan yana jin suka zo suka kama mutum biyu kuma sun kalli wani mutum wani yaro guda suka bugi yaro guda sai kuma suka bugi yaro guda yanzu aka zo suna su mutum su asibiti. Amma dai wannan canfe suna can hannun sai baka. Amma dai yana da sun toje zuwa ta wannan na hada da waɗanda sun kasan wuraren sun tafi ba san mai ba mu kai za a kwashe ba.
Mutanen kananan hukumomin da ke yankin na kudancin Sokoto sun tabbatar da cewa yanzu 'yan bindiga sun sarki wannan yankin, inda ma wani lokaci akan gasu akan babura suna yawo a cikin jeji, kamar yadda wani wanda ya gasu kuma bai so a bayyana sunansa ba ya bayyana.
Za muna gonanmu da ke nan lamba ya bura da lambar mazuru, bayan mu hawan sifawa kawai muka ga mashina suna fitowa daga cikin daji kusan su goma. To lokacin suna fitowa daga cikin daji sai sun ga 'yan sandan nan da ke zama checkpoint din nan, sai suka sace koma cikin daji suka kalle mu kalle suka wuce kawai sun kawo titi suka wuce banda ma tada muna hankali muna tunanin ko mu duke cikin gero ko mu gudu. To sai dai Allah dai bai ba su dai iko yin mana wani abu ba, kawai suka wuce.
Wannan na zuwa ne lokacin da hukumar tsaron Najeriya ta fitar da wani bayani wanda ya ce dakarun soji sun damke mutane biyu da ake tuma da safarin makamai ga 'yan ta'adda a yankin Tangaza ta jihar Sokoto, tare da halaka wasu 'yan ta'adda biyu a jihar Zamfara. Dan majalisar wakilai mai wakiltar makananan hukumomin Gudu da Tangaza, Yusuf Isa Kurdula, ya tabbatar da wannan kalamin na hukumar tsaron ta Najeriya.
Gaskiya mutanen Tangaza na girgiza mu sun yi kokari, kuma akwai wani da suka gani cikin tuhuma kai suka yi kokari suka sa kansu komai da faruwa gare su dai suka tare shi, kuma ko da aka bincike sa ga bindigogi da alwaro sai nan suka yi kokari suka kama shi, daga baya suka ba jami'an tsaro na hukumar sojoji wannan mutanen guda biyu.
Masu sharhi akan harkar tsaro kamar detective Awal Baladir Mi'iya na ganin cewa akwai bukatar samar da jami'an tsaro na cikin jeji kafin a iya shawo kan wannan matsalar, da mai 'yan ta'adda jeji ne mafakarsu, kuma daga nan ne suke tsara ayyukan ta'addancin da suke aiwatarwa.
Su Forest Marshal ɗin nan su ne za su biyu a ya su dinga sanin cewa ke diddigi na harkokin laifi ta inda mutanen nan suke da inda suke biyowa da inda suke zama su yi planin da inda suke biyowa. Dole ne sai an san waɗannan kafin a san yadda za a cin musu, saboda babu yanda za a yi baka san cuta baka san maganinsa.
Ayyukan ta'addanci da arewacin Najeriya sun ƙi cinyewa, domin ana ta samun rahotanni daga sassa daban-daban na aikata ayyukan na ta'addanci, duk da kokarin da hukumomi ke yi domin shawo kan wannan matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim Kalmasi dauke da sauran labaran duniya.
To babu makeri, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke ci gaba da yin watsi da cewa an kada shi a zaben shugaban kasa, tare kuma da ci gaba da zargin cewa an tafka magudi a zaben, da dukan alamu har yanzu gwamnatinsa bata fara taimaka ma zababben shugaba Joe Biden ba game da matakin farko na karbar ragamar mulki. Aikin wata cibiyar gwamnati da ke Washington mai suna GSA a taƙaice shine ta amince da kasancewar Biden a matsayin zababben shugaban kasa, sannan ta kuma fara tsara yadda za a mika ragamar mulki wanda a hukumance kan faru ranar 20 ga watan Janairu. Aikin cibiyar ne ta samar da ofis ma tawagar karbar ragamar mulki ta Biden a duk sassan gwamnati, da kuma taimaka wajen wasu ayyukan Wani mai magana da yawun cibiyar ta GSA ya ce cibiyar ba za ta fara aikin mika rigimar mulki ba har sai an tabbatar da sahihancin nasarar Biden. To amma babu haske kan yaushe hakan zai faru, ganin cewa har yanzu ana ci gaba da kidayen ƙuri'un wasu sassa na ƙasar. A wasu jihohi kalilan ne kawai har yanzu ba a san wanda zai fi cin ƙuri'un ba tsakanin Trump da Biden. Kuma manyan kafafen labarai sun ayyana Biden a zaman mai cin zaben. Shugaban kasar Abrikos Alassane Ouattara ya ci wa'adi na uku da kashi 94.27 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada bisa ga sakamakon ƙarshe da aka bayyana jiya Litini, bayan zaben da jam'iyyun ɗan adawa da dama suka ƙaurace suka kuma yi watsi da shi a matsayin marar halalci. Manyan 'yan adawa na fuskantar zarge-zarge tun bayan da suka yi watsi da zaben na ranar 31 ga watan Oktoba tare kuma da kafa wata gwamnati kishiyar mai ci a matsayin martani. Zan so in jaddada cewa ganawa da ni abu ne mai sauki a yau din nan kamar yadda yake a jiya, saboda tattaunawa ta tsakani da Allah kuma mai ma'ana tare da 'yan adawa a yayin da kuma za a mutunta kundin tsarin mulki, a cewar Ouattara a jawabinsa ga ƙasa baki ɗaya. Ya miƙa goron gayyata ga tsohon shugaba Henry Konan Bedi saboda ganawa da shi cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Bedi ya bi sahun 'yan adawa wajen ƙaurace mazaɓen da kuma kafa wata gwamnati ta daban. Jiya Litini, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar ta kafar Twitter cewa ya sallami sakataren tsaron ƙasar Mark Esper. An sallami Mark Esper, ina mai gode masa saboda aikin da ya yi, abinda Trump ya rubuta jiya Litini kenan ta Twitter. Da ana ganin Esper zai ci gaba da aiki har tsawon lokacin miƙa mulki tsakanin yanzu zuwa lokacin rantsar da zaɓaɓɓen shugaba Joe Biden a ƙarshen watan Janairun shekara ta 2021, ko da yake jita-jitar yiwuwar korarsa ta karaɗe birnin Washington na tsawon makonni. Shugaban ma'aikata na gwamnatin Trump Mark Meadow ya sanar da Esper batun sallamarsa ta wayar tarho jiya Litini, tuma kafin shugaba Trump ya rubuta a Twitter a cewar wani jami'i a hedkwatar tsaro ta Amurka a bayaninsa ga muryar Amurka. Christopher Miller, daraktan cibiyar yaki da ta'addanci, zai zama muƙaddashin sakataren tsaron.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya kamu da cutar COVID-19, kuma har ya keɓe kansa tsawon lokacin da za a tabbatar masa da cutar ta fita a jikinsa. A baya dai gwamnonin jihohi guda shida ne suka kamu da COVID-19 a Najeriya. Ga wakilinmu Mustapha Nasir Batsari da rahoto daga Mina.
Gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya harbu da cutar corona ko kuma COVID-19 a kafofin sadarwa na zamani ne dai aka fara yayata wannan labari. To amma daga bisani sakatariyar yada labaran gwamnan Madam Mary Bawa Barje ta tabbatar da gaskiyar labarin. To amma ta ce lamarin bai yi tsanani ba sosai.
Kamar da ya zamana yau da wannan yamman kuka ga cewa ya sa shi a Twitter handle din shi, kuma ya yi magana da mu ya bayyana mana cewa ko da ya kamu da cutar corona yana cikin condition mai kyau, amma ya ɗauki lokaci ya shiga isolation.
Wato
ya keɓe kanshi da kowa, so yana duban har lokacin da zai prove negative.
A ina ne yake yanzu?
Yana nan gida.
A Najeriya ko ko yana waje?
Na'am, yana Najeriya. Ina na a waje da wannan?
Na'am, to amma yanzu mine ne makomar ainihin kwamishinoninsa don mun ji an ce su ma wasu sun kamu, me ya gaskiyar labarin?
Gaskiya da zan gaya maka wanda ni na sani shi ne cewa ko kwamishinonin lokacin da aka so a fara da wannan labarin sun je sun yi test, kuma an samu cewa da su SSG kowa na cikin lafiyan kanshi, ba samu wani da shi ko ba.
To komi al'ummar jihar ke cewa akan wannan al'amari?
Sunana Ishaq Ibrahim Kagara. hakika wannan lamari ya tayar da hankalin mu kwarin gaske. To amma muna addu'a Allah ta'ala ya bashi lafiya. Jarrabawa ce kuma Allah ya jarrabi manyan annabawa da ciwo kuma Ubangiji ta'ala ya ba su lafiya. To insha Allah muna addu'a wannan jagora namu Allah ta'ala ya bashi lafiya.
Sunana Ali Muhammad Zani Adarawa Kwantagora. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa khalif lana khairan minha. Ina kira ga dukkan yan uwa, sauran jama'an musulmi duka da sauran jama'an Naija, ku ci gaba da yi masa addu'a. Allah ya bashi lafiya. Allah kuma ya kare sauran yan uwa musulmai da sauran jama'a wanda basu kamu ba.
A baya dai gwamnatin Najeriya kimanin 6 ne suka harbu da wannan cuta ta corona. To amma dukkanin su sun samu sauki. Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustafa Nasiru Batsari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Ina so in tambaye Ali da Audu ne. Jon Muhammad tsohon shugaban kasa. Dan arewa ne wa arewa ne fito. Karkashin gwamnatinsa aka kafa wata hukuma wanda ake ce mata sada. Wanda aka kafa ta ne don su yi yaƙi da talauci wato arewacin Ghana. Aka ba su kuɗi dalar Amerika ɗari $100 million. Tambaye shi wannan kuɗin ina suke. Idan shugaban kasa na zango a kuma ado ba da gaske yake in yaki da cin hanci da rashawa a kasar Ghana ba, ya ɗauki sanannen tsohon minista na NDC wanda aka tsaya takara da shi a matsayin vice president, ya ɗauke shi ba shi.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wannan sabon shiri full na tsakar programu. Na fata kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau za mu kawo muku kashi na hudu kuma wanda yake shine kusa da na ƙarshe kan muhawara da muke game da kasar Ghana da siyasa ta da kuma babban zaben da ke gaban mutanen Ghana. A ci gaba da wannan muhawara da Baba Yakubu Makeri ya shiga mana tsakanin gaggan kungiyoyi ko kuma jami'an jam'iyyu biyu, wato wanda dukansu sun taba kafa gwamnati, wato wakilan MPP da NDC. Yau za mu tashi ne ko kuma za mu taba batutuwa da dama, yawan za su hada da maganar yaki da cin hanci da rashawa. Za mu yi magana kuma game da shi me ya faru ga zurin rutan dala miliyan 100 nan da Amurka ta baiwa Ghana can wasu watanni ko shekaru da suka gabata domin a yaki cin hanci da rashawa ne. Sannan idan aka dubi su waɗannan jam'iyyun guda biyu, wacce ce tafi samar da tsarin kiwon lafiya mafi nagarta? Ba da bayan haka za mu ji wani shiri da aka ce ɗaya daga cikin jam'iyyun nan ta tsara wai na tanadar wa mutane makabartu. To ko wace jam'iyya ce kuma ya ke cike game da wannan? Baba Yakubu Makeri, bismillah.
Alhaji Ahmad Ayuba, ka ji tambayar da na yi ma Alhaji Audu Arif na zancen menene kuke wanta ne da kuke ma yaki da cin hanci da rashawa a kasar Ghana, wanda a da baya kun ce za ku yi hakun nada wato mai daukar kara na musamman special prosecutor. A yanda mutanen Ghana suke gani ba wani aiki da wannan special prosecutor ya yi, to menene tanadi da kuka yi na yaki da cin hanci da rashawa a wannan lokaci da kuke nema a zabe ku, idan kun samu kun yi ta zarge kun ci gaba da mulki, sannan kuma kana dan wani martani da zaka yi akan batutuwa da Alhaji Audu yayi a minti ɗaya tal da Allah ka takaita martaninka, sai kuma ka ci gaba da wannan bayani.
To da jira gode. Da farko ina da martani da zan bayar. Ina so in tambaye Alhaji Audu ne. Jon Muhammad tsohon shugaban kasa. Dan arewa ne wa arewa ya fito. Karkashin gwamnatinsa aka kafa wata hukuma wanda ake ce mata tada. Wanda aka kafa ta ne don su yi yaƙi da talauci wato arewacin Ghana. Aka ba su kuɗi dalar Amerika ɗari $100 million. Tambaye shi wannan kuɗin ina suke, wai gonar zabi za su yi da shi? Da aka je aka yi bincike su aka tambaye su wai zabin kai sauraro na rashin hankali wani rena hankali ba, wai sun yi balaguro sun taɓa ƙasan Burkina. Yanzu saboda Allah wannan mutumin da zai iya zo yi batun cin hanci da rashawa, ya zo yi tashi, ya ce zai tashi wani yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar Ghana. motoci ba suka ringa raba ɗan mata lokacin da suke cikin mulki.
Alhaji Alhaji Ahmed, baka da shaida. Alhaji Ahmed, baka da shaida akan raba mata mota.
Duka waɗannan hanyoyi ne na wadakala da kuma cin hanci da rashin ƙarƙashin gwamnatin su.
To amma ya ce John Mahama yana jan kunnin jama'arsa idan sun yi wannan rashin gaskiya.
Mataimakin shugaban takararsu wanda minista ne a ƙarƙashin gwamnatin NDC ya ɗauke shi ya bashi mu'amalin special prosecutor. Yanzu yana nan shine aiki a ƙasar Ghana, shine aiki wurin harkar wajen cin hanci da rashawa. Saboda Allah al'umma, idan shugaban ƙasa na Zango Akuffo Addo ba da gaske yake yaki da cin hanci da rashawa a ƙasar Ghana ba, ya ɗauki sanannen tsohon minista na NDC wanda aka tsaya takara da shi a matsayin vice president ya ɗauke shi bashi. Saboda mun yarda kanmu mun amince da abin da muke yi, ba kaman NDC bane ba.
To shi wannan special prosecutor akwai wani ƙara da ya ɗaukaka ko ya ɗaure wani tun lokacin da aka naɗa shi? Alhaji Ayuba, yawa Alhaji Ayuba, shi special prosecutor
yana cewa mu a wajen mu muke aiki. Malam Alhaji, ma'ana akwai lokaci ne zan kira ma ayyuka da muka yi a zangonnai sama da 86 wanda an kammala wannan ayyuka a ƙasar Ghana.
To zan barka kirga Alhaji Ayuba,
harkoki ne kamar ruwan sha.
Alhaji Ayuba,
kulu haka da kuma dakunan musayi da kuma makarantu da sauransu da ake bayar da agaji a zangonni, ake taimakawa zangonni a cikin manifesto din su. Me suka faɗa mana? Can suka ce mana gaba ɗaya zangonnin mu na ƙasar Ghana za su kira mana makarantu biyu. To mu cikin manifesto din mu mun ce za mu gina makarantu ɗaya har goma sha shida cikin manifesto din mu. Me suka kule ba abin da suka kawo cikin manifesto sosai? Can suka ce wai za su kira mana wani abin da mu a Hausance babu mu san sunansa, wai za su kira mana mortuary. Ba abin da muke bukata mu kira
mortuary wurin ajiyar gawa?
Eh, wani ajiyar gawa abin da suke wai su abin matsalar wai da suka gama wato garin bawo a Ghana suka je suka yi zance da sarakuna da wannan wai abin da aka gaya musu kenan. Aka ce matsalar da ke damun Zango kenan. To mu matsalar da muka sani a Zango shine mu gina makarantu guda 16.
To mun gode kwarai da gaske Alhaji Ahmed Ayuba. Yanzu daban kan abin da nake son da mu maida hankali kuma akan shine zancen kiwon lafiya, kuma ka dauko wannan zancen mutuwari wanda yake shi ma ya danganci yana da alaka da zancen kiwon lafiya. Alhaji Audu, zan bari ka mana ko kuma ka nuna mana menene, don saboda abin da talaka yake so ya ji kenan, don duk yanda akai mutum zai danyi rashin lafiya ya je likita ya samu wato kulawan likita. Kuma akwai abin da aka zo da shi na inshoran kiwon lafiya yadda za a taimaka ma talaka. Menene jam'iyyar NDC kuke yi na ganin kun kyautata wannan tsarin kiwon lafiya da ma health insurance, don saboda abin da zai kawo ma talaka sauki? Amma kuma kana da martani akan batutuwa da Alhaji Ahmed Ayuba ya yi, kana iya ka maida martani sai ka dora mana akan zancen kiwon lafiya abin da kuke yi.
Talentin nan da na kula mishi ya kira mu na daya kada yanzu muna zaunin ka zan ce maka sai babu nobo bi koma kuma shi kuma ba mun gina secondary school ba ba mun gina hospitals kun yanzu aka muna gina regional hospital muna gina military hospital daga Ashanti region kawai ma kenan an mun ja ruwa mun kai kumawo irin wayannan abubuwan ne zan kira maka suna Ashanti region na yin kira maka suna ya ku goma kai baba ba ka sani ko da yake da kabar gane ya dade amma ka san abin da ke tafiya ka dauki lokaci na ka bashi ya kira maka unguwa ya gwada maka abin da aka yi cikin unguwa daya ba hospital kamar mutum kiwon lafiyan gada muke fa yes president Kufo shi ya ka awo ya sunan shi health insurance in ka yi health insurance ka yi ka je hospital free amma abin da president Kufo ya kawo lokacin nan ka yi register kuma shi in ka zo Kwanongo in kana ciwo baka iya zuwa hospital.
Wato kana nufin ka register wani wuri, in ka je wani wuri ba za ka iya amfani da takardar insurance ba kenan?
Baka iyawa ka fita kuma shi ka je makaransu ko ya sunan shi a bosu ko man pontin da kajin kuma shi in yaso a duba ka hospital zai yi in kana ciwo daga mankwakin ka zo kuma shi ba takardanka zai aiki president Mills ya zo ya ce duk inda ka rajista Ghana ka iya ka je ko ina je a duba ka abin da ya sa muka gina hospitals da dama cikin kasan Ghana kenan mun gina hospital da aka gina aka kaya goma wayanda suke kan hanya ake ginawa ya fi 30 an gina chief compounds ya kai 100 an ci wayannan kanana anyi yanzu abinda muke ce ma jama'a shine kadinka daga district hospital zuwa kasa in kana rike da babu kowa ka rike da health insurance district hospital har zuwa kasa kananan hospital na in kana da kadin da ke gona kai dan gane ne ko ina ka je an duba ka firi ko ina ka ce an duba ka firi kuma in mun komo hospital sun ne domin in kana da health insurance ba a hospital da za ka ina amfani health insurance in kana rike da health insurance sai ka je garin da kake ba hospital district da kake ba hospital a gina hospitals daga districts kenan to kada wani in yana ciwo ya dauki takardar shi ya je yawon neman clinic da za a duba shi da suka zo ya gwada maka daya clinic ya kira maka sunan unguwa sunan gari da aka gina clinic daya ba hospital ba
to shi ke nan
ne wani maka secondary school
ina sauraron ka
daya da suka fara daga kasa har suka je sama ba daya da suka yi ne wani maka inda aka kai ruwa ne wani maka inda aka kai lantarki
to ba laifi bari mu ji ta bakin Alhaji Ahmad Ayuba to bari mu ji ta bakin bari mu ji ta bakin Alhaji Ayuba akan batun tsarin kiwon lafiya da ma insurance kiwon lafiya wanda aka kawo domin to talaka ya samu sauki Alhaji Ahmad zaka iya kai tsaye ka shiga batun kiwon lafiya amma kuma akwai wani martani da kake so ka yi bismillah
to idan ko wani ya san harkar kiwon lafiya a Ghana ya san gwamnatin da jami'in da in ta zo take yin hoɓɓasa kuma da gaske take saboda national health insurance din nan da al'ummar Ghana gaba daya suke cin moriyarsa karkashin gwamnatinmu ne lokacin da muka kawo kuma babu irin filikin da basu yi ba babu irin zanga-zangar da basu yi ba suka ce ba zai yiwu ba da muka bar mulki suka zo suka ce za su kawo wani abu za su yi masa garin babu su kawo wani abu na ake ce mai one time premium tambaye dan uwana tambaye shi one time premium din nan ina magana sai ke
wato in ka biya so daya baka kara biya kenan wato in ka biya so daya baka kara biya kenan shine one time premium ko
eh to tambaye shi wanda suka zo suka ce za su yi garin babu su kawo wannan yaran me yana shi
a gaishe kuma da mai to nan za mu tsaya sai mako na gaba za mu kawo muku shirinmu na ƙarshe kan wannan muhawara inda kuma a shirin ƙarshe din za mu tsunduma cikin ayyukan samar da tituna da asibitoci da makarantu da yake wannan jami'in da kabi sun yi gwamnati wacce ce ta fi samar da waɗannan abubuwa ga jama'ar Ghana sannan kuma ina alƙawarin da ɗaya daga cikin jami'in nan ta yi na samar da wasu cibiyoyin samar da aikin yi a dukkan zangonnin Ghana ba da ban haka ina ka kwana ga maganar shata hanyoyin jiragen kasa a cikin wannan kasa din yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi baba ya ko makeri da kuma Grace Atire Abdul da ta hada mun nan shiri Abi Mustafa Sakwato ne ke muku ban kwana daga Washington DC a huta lafiya
kuma da la gaida malamai yanzu ko ga Ibrahim ya dawo da takaitattun labaran duniya yawan masu dauke da cutar COVID-19 a Amurka yanzu ya zarce miliyan 10 bisa ga alƙaluman jami'ar Johns Hopkins yayin da kasar ke fama da yaduwar annobar da ta game duniya fiye da yadda ta taba gani a baya cikin makon da ya gabata Amurka ta yi ta samun ƙarin masu dauke da cutar wajen sama da 100 kulle yomi wanda ya rubanya adadin da ta yi ta samu kulle yomi a watan da ya gabata yanzu mutane kimanin 900 ne ke mutuwa a Amurka sanadiyar cutar kulle yomi a halin da ake ciki kamfanin hada magungunan nan na Pfizer ya ce gwajin baya-bayan nan na rigakafin COVID-19 da ya kirkiro ya nuna yana da ingancin sama da kashi 90 cikin 100 wanda hakan ya zarce abinda aka zata a baya wanda hakan kuma ya zama wani labari mai kyau kan yakin da ake yi da cutar corona
masu sauraro anan kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hanki za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Chuba Hero Diodoni wanda ya bada umurni da ma injiniyan mu na wannan safiyar Baba Yaku Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya assalamu alaikum